Mai saurare, barkamu da saduwa a shirin kasuwa a kai miki dole da kan zo muku a daidai wannan lokaci. Shirin namu na yau zai duba irin hoɓɓasar da gwamnatocin jihohi ke yi ne wajen haɓaka harkokin kasuwanci da zai ba da dama wajen kafa kamfanoni da zuma samar da yanayin zaburar da harkokin kasuwanci don bunƙasa tattalin arzikin jihohi da ma ƙasa baki ɗaya. Jihar Gombe da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya ta gudanar da taron 'yan kasuwa na ciki da kuma wajen Najeriya da zumar faɗakar da su game da abubuwan da jihar ke da su da za su bunƙasa harkokin kasuwanci. Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya, gwamnan jihar Gombe, a hira ta da shi ya yi bayanin yadda wannan taro zai bunƙasa harkokin kasuwancin jihar.
Gazato na yin masana'antu shi ne zai daɗa ɗabbaka kuma ya ƙarfafa kasuwanci. Duk ƙasashen da suka ci gaba suna da masana'antu, suna da harkoki na gudanar da kasuwanci, suna da hanyoyi na samun tsare-tsaren da 'yan kasuwa za su iya samun jari na kuɗi da kuma na dabaru da kuma harkar da ta shafi ilimi na zamani, wanda shine duka in ka hada gamayyar su za a iya samun ingantuwa bisa tattalin arziki. Jihar Gombe kamar sauran jihohinmu tana cin matsi, kuma Najeriya ma da kuma duk duniyar gaba daya. A yanzu dai ka san tattalin arzikin kasa ya taɓarɓare, ya lalace. Ba mu ɗauko tsarin da ya kamata a yi don jihohin nan su zanna bisa diga-digansu akan ƙafa. Daga sama kuma inda muke samowa ɗan abun da yake zuwa mu riƙe jihohin da shi yana da raguwa kusan kullum, sannan bashi ma da ake ci yanzu kusan yana nema a shakar ɗan abun da ake samu ɗin. To saboda haka wannan shine dalilin da yasa jihohin namu dole mu duba hanyoyi da dabarun da za a iya yi mu samu a samu kuɗaɗen shiga musamman ga 'yan kasuwa waɗanda za su iya kafa kamfanoni. In sun yi kamfanoni za a iya samun diloli, za a samu wanda suke tuka kaya su kai, ko kuma a'a in gurin sarrafa kayan gona ne ya kasance wanda suka yi noma ganin cewa mutanen mu akasare manoma ne, suna da guraren da za su sayar da kayan su don a sarrafa kayan ya zama to abin da za a amfana da shi, kuma mutane su makala a jikin wannan daga wanda ya noma zuwa wanda ya dauko ya dako zuwa wanda ya safara sa ya gyara zuwa wanda ya saya a matsayin dan kasuwa ya kai ya saida. Kowa yana da abun yi, duka mun makale bisa abin da ya dace domin ƙasa tana ci gaba kuma ana samun walwala cikin jin daɗi.
Ka zagaya ka ga wasu rumfuna wanda yake masu sha'awan ku yi tafiya tare da su a harkan kasuwanci da masana'antu. Ya zuwa wannan lokaci kaman kamfanoni nawa ne suka guda sha'awar kiran nan da kuka yi musu don su zo abun kasuwa?
Zan faɗi wani abu guda a dalilin wancan gandun masana'antu da yanzu kusan zan ce kashi ɗaya bisa ukunsa ya kusan yi kammala don ya zuwa watan 12 Allah da za mu gama wannan. Ganin haka wadda suka rubuto takarda ma ta biyo ta ofis ina wanda suke bukatar su samu guri don su yi masana'antu ya kai kusan 100, wasunsu namu wasu na waje. Kuma a wannan sakamakon wannan taro da muka yi na neman jan hankalin mutane da kuma faɗakar da su me muke da shi ko me ya kamata a yi tsazo a yi, mun samu kamfanoni da muka sa hannu yarjejeniya na fahimtar za su zo su kawo abun nan su jari. Mun samu kamfanoni guda 6 tabbas waɗanda mataimakin shugaban ƙasa da kansa ya tsaya shaida muka sa hannu tsakaninmu da su don mun tabbatar musu cewa duk abin da suke bukata za mu iya musu. Su kuma sun yi alkawarin cewa suna da jari da za su zuba na biliyan 75 a jihar Gombe a wannan lokaci. To kamfanoni 6 in sun yi biliyan 70, in aka yi maganar kamfanoni 300 kaga abin zai yi yauƙaƙa kuma zai yi nauyi zai yi yawa. Fatanmu shi ne a iya kafa masana'antu da zai sa tattalin arziki ya inganta, yaranmu su samu aikin yi, iyaye su samu sana'ar ko ta dillanci ko ta sarrafawa, su ma sun samu wani abu, sannan jihar ta samu kuɗin shiga domin kowa an yana da shi ba zai ji haushi ko kyashin bada wani abu na guduma a fannin ko haraji ko kuma kuɗin rajista domin ya samu ya gudanar da harkokin su. Kaga kusan nasarar ta fuska biyu ne. Wannan shine dalili.
Ko akwai wani shiri da tabbatar masu wanda suke zuwa masana'antun nan za su samu wadataccen makamashin da za su dinga gudanar da harkokin?
Allahu da raki na faɗa a cikin abubuwan da muka fi ganin cewa dama ne kuma shi zai fi taimako ga mutane da za su zo su zuwa zari a nan. Na farko akwai daɗin kodan. Daɗin kodan an yi shi fiye da shekara 40 da ta wuce. An yi gidan wuta a daɗin kodan wanda zai iya bada megawatt 40. An zo a kwanan na wani kamfani na Niger Delta Power Holding Company sun zo da buƙatar guri a Gombe da su iya bada megawatt 250 kusan ninki biyar ko shidan wanda ma wannan din suka muke da shi a yanzu. To kaga a tsakanin waɗannan biyu tunda dai yawan samun wuta shine zai sa masana'antu su gudana. Muna da wajen 300 megawatt abinda ake megawatt 300 a yanzu ba ƙaramin gudanar da abu zai yi ba. Ya duk ƙarfin arewa maso gabas nan gabaki da muce mu cin megawatt 300 nan ba. Ballan sana dan guri da yake da masana'antu da wata kila ba za su wuce 100 ko 200. To idan aka yi su da kyau ina tabbata cewa ba mu da iyakacin inda za mu iya zuwa, domin bayan filin ga ruwa, ga kayan da za a sarrafa, ga ainihin tsaro, sannan kuma ga wuta. Waɗannan kusan su ne abubuwan da ga kuma kasuwa. Muna tsakiyan arewa maso gabas kewaye da mu, kuma bayan da jihohin nan ma akwai ƙasashe kamar Kamaru, kamar Chad, kamar Niger. Duk jiha ɗaya ka za mu tsallake mu shiga cikin su. Saboda haka kasuwarmu ba ƙarama ba ce, kuma a duran da muke kallon jihohinmu nan mu kalle su a matsayin ƙasashe. Wasu ƙasashen da suke Afirka irin su Gambia, irin su Lesotho, irin su Botswana, sai na duk ba su fi girman Gombe nan, amma kuma suna ansa sunan ƙasashe. To mu ma mu kalli kanmu a matsayin ƙasashe mu yi aiki tukuru don mu ci musu kuma mu fi musu.
Harkan kasuwanci da kuma tafiyar da su yana da hannun 'yan kasuwa da kuma waɗanda ke zuba jarinsu don gudanar da kasuwanci don samar da riba da kuma ayyukan yi wa al'ummar ƙasa. Alhaji Sunusi Abdullahi Lere shi ne shugaban 'yan kasuwar jihar Gombe, ya yaba da wannan shiri. Illa iyaka suna buƙatar tallafi daga wajen gwamnati don bunƙasa harkokin kasuwancinsu.
Ina ran Sunusi Abdullahi Lere ba ciyaman 'yan kasuwar Gombe. To a gaskiya mu ba abin da za mu ce sai godiya don gwamnati ƙoƙarin da yake mana. Ba a magana don sai ya tura sarkin Fulani ƙasar waje ya kai wata wajen biyu a can ba.
Me za ka ce ke damun harkan kasuwanci a jihar Gombe in akwai?
Mu a gaskiya kasuwanci a Gombe ba abinda yake damun mu yanzu. Abinda muke bukata kawai a buɗe guntun suna faɗin nan a bawa kowa ɗan kasuwa, kowa a taimaka a ba zuba jarinsa, shi ma ya samu ya gina gurinsa, shi ma ya kamfani a gurin, shi ma ya samu ci gaba yadda aka gayyato mutanen waje saboda zaman lafiyarmu da kuma ci gaban da muka samu a Gombe.
Samar da kamfanoni da masana'antu da za su rinka sarrafa irin albarkatun da ake da su na daga cikin hanyoyin bunƙasa harkar kasuwanci da kuma samar da ayyukan yi wa ɗimbin matasan da ke yawon gararamba a kan tituna da kuma zaman kashe wando. A wannan gabar sarkin shanun Yamaltu Alhaji Abubakar Bello ya kuduri aniyar samar da kamfanin sarrafa shinkafa da kuma samar da madara daga shanu.
Sunana Abubakar Muhammad Bello, sarkin shanun Yamaltu.
Insha Allah da niyya zan kawo mega rice mill a cikin wannan da super din. Zan kawo babban kamfanin yin shinkafa da kuma zan kawo babban kamfanin yin nono. In fact ma nayi shawara daga yanzu ma Allah ya yarda zan farfa yin dawo da dabbobi na suka tafi zuwa Adamawa da Yobe don yin mashikari. Zan nemi wurin zaman su ba su ga iyashin Akko ba ko Yamaltu ba. Wanda ina da su zaman su tafiya mashikari ko su kamanta Raba da Benue. To insha Allah zan shirin dawo da su kusa da gida domin su zo su zo sama bar gudunmawa wurin fidda madara ɗin nan ana yin ta. Sannan kuma zan kawo babban milin mashin tunda akwai wuta a wurin nan. Sama kashe daɗin kowa tun daɗin kowa kamar santa ne. Ta haɗa Yobe daga daɗin kowa nan zuwa Yobe bai sike 40 kilometer ba. Daga daɗin kowa zuwa Borno bai sike kamar 10 kilometer ba. Kai lezen dat ma. Daga daɗin kowa nan zuwa Adamawa bai sike 30 kilometer ba. Sannan kuma haka muna iyaka da Bauchi. So haka duka ta tsaka tsakiya ne. So insha Allah ni dai da mutane ina duka insha Allah ina da niyya insha Allah zan bar gudunmawa ta bangare guda biyu. Ta bangaren kawo dabbobi da yin nono da a dinga yin milin a wannan wurin da kuma insha Allah yin kawo babban mega rice mill na shinkafa Allah ya soya yadda wannan kan rage nan wannan niyan Allah yadda.
A nasu bangaren wakilan al'umma sun jaddada muhimmancin duba wasu hanyoyi da zai taimaka wa gwamnatoci samar da ayyukan yi wa matasa ta fuskar saye da sayarwa. Sanata Sa'idu Alkali ya yi ƙarin haske kan batun.
To ku a matsayinku na wakilan jama'a me za ku ce akan wannan shiri na gwamna?
To a matsayina na wakilin mazaɓar Gombe ta Arewa ina son yi amfani da wannan dama in yi wa shi gwamna godiya. Dole sai mun koma private sector. Private sector nan ita ne za ta iya ɗaukan workforce in ji Bature na ma'aikata don su samu sana'an yi. To idan ba gwamnati tana karkata da wannan ba, saboda dole matasan nan sai an nemi su kuma makomarsu. to makoma su kuma shine irin wannan hobbasa da shi gwamna Inuwa ya hayayi saboda a samu kamfanoni a samu masana'antu saboda ya bunkata tattalin arzikin jihar Gombe da tattalin arzikin Najeriya gaba daya. Abdulwahab, jihar Gombe jiya ce da Allah ya bata wadata na abubuwa da yawa kaman solid minerals a wajen agriculture. Jihar Gombe tana da irin wannan, to duka cikin su wanda duka aka samu aka hobbasa za a sami sakamako mai kyau.
To da wannan ne kuma nake cewa Abdulwahab Muhammad daga dandalin wajen taron gudanar da wayar da kan al'umma game da harkar bunƙasa kasuwanci a jihar Gombe.